أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهدي ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمه الله بركه مدى سادوا a wannan yammaci na talata yawmuna 21 ga watan ramadan bai hijran manzo sallallahu alaihi wasallam a shekara 1447 wanda kuma ya dace da 10 ne yau ga watan 3 miladiya 2026 ci gaba da karatu mana tafsirin alqur'ani mai girma dan ba manta ba jiya muna cikin aya ta 29 cikin wannan sura mai albarka suratul hajj yau zamu ainihin tashi akan wannan ayan sannan mu ci gaba insha Allah kafin haka akwai tambaya guda biyu da zamu amsa da kuma sanarwa guda daya game da lambar WhatsApp na abun nan Facebook WhatsApp namu akwai wadanda suke ta tambaya duk da mun fada lokacin da aka fara karatu zan sake fadan lambar saboda wadanda suke yawan tambaya duk da na fada kusan group din yanzu ya kai wajen guda 5 muna cikin na 5 ne tunda WhatsApp idan ya kai mutum 1125 ne ko to ya cika ba za a shiga ba sai an bude wani sabo to yanzu har mun kai wajen 5 kenan ana nemo wajen 5000 kenan wataƙila sai an sake bude na 6 ma nake ga to dai lambar guda ɗaya ce duk in kana cikin guda ɗaya kana cikin sauran ne gaba ɗaya ba a fassin wani abu a can wanda ba a insha na in dai kana cikin group guda ɗaya ba buƙatar ka sake shiga wani insha Allah lambar ita ce 08031124177 08031124177 wannan ita ce lambar ta WhatsApp ko da tambaya ne ma aka tura min shi ta wannan lambar insha Allah yana isa zuwa gare ni Allah ta'ala ya sa mu dace sannan akwai tambaya guda biyu da zamu amsa mai tambaya na farko ya aiko ne tun daga kasar Libya yace suna bibiyan wannan karatun bayan yayi addu'a da fatan alkhairi gare mu gaba daya Allah ya amsa yana tambaya game da hada sahu a sallah yace mu da muke zauna a kasar Libya muna tare da Larabawa idan ana sahu in ka hada sahu da su sai mutun ya ja kafan shi to ya mu matsayin sallan mu yake ba a hada sahu wannan in ka duba ko manyan mutane ba su hada sahu ai sun dauka hada sahu na talakawa ne wannan daga kowa yana tsayawa ne iya daruman shi wannan a can wannan a can in kaga sahun gaba in dai manyan mutane sura na haka ake salla gaskiya idan Allah ya sauke musamman Abuja nan da na ga ana kokari gaskiya yawa to abin da ke akwai shine duk wanda ya zauna kasar Laraba haka gaske ba Libya kade ba inda ka da kafa da su za su ja kuma mutanen suna daukan wai ko ba sa son mu ne shi yasa suke ja za mu shafa musu baki ba haka bane ba su ya su ma ba su hada sahu eh kowa zai tsaya ne amma su mannudin nan su ba sa yi saboda zabin jin dadi mannuwa akwai takura wai sai ya ce ka mu sai shi babu takura cikin addini haka zai ce maka to abinda zan ce shine hada sahu wannan an samu aiki na sahabbai yazo suka hada kafofin su da kuma ainihin kafadun su wanda shine sunna kuma a wurin hada sahu in an ce ku hada sahu menene ma'ana hada sahu shine jiki ya manzo ai wanda shike tabbatar da cewa ana gaban Allah ne ba bambanci tsakanin gwamna da masinja da sarki da bafaje da talaka da mai kudi da malami da dalibi duk a gaban Allah kuke a lokacin dole ku kankan da kanku ina fata an gane wannan shine hikima hada sahu kuma annabi yace yana daga cikin cikan sallah to rashin hada sahun kanshi babu bane da ake so kuma yakan kawo sassabawa mazukatan mutane kamar da tabbata a cikin hadisi annabi yace ko ku hada sahunku ko kuma a saba tsakanin zukatan rashin hada sahu yana kawo rashin hadin kai tsakanin musulmai to Larabawa su kwata kwata ba su hada sahu yasa ga ba su da hadin kai sun fi kowa rashin duk yanda muke yan arewa wannan ba haɗin kai ko to Larabawa sun fi mu rashin haɗin kai dama yayin mu ne ai ina fata an gane inda ya hadin kai ne kan a Jamal Abdul Nasir Allah mishi rahma tsohon shugaban Misra da yake cewa abu ɗaya ne ya hada Larabawa kina yaran su in ba yaran su bai ce fa abin da ya hada su za a hada kai da kai a munafarci junan su Allah ji kan Saddam Husseini akwai gidan TV CBS a America suna yawan hira da George Bush Jr. kenan wanda yake rayi na tarihin rayuwar shi da waɗansu abubuwa haka da yake to ina yawan kallon wannan shirin saboda samun waɗansu abubuwa da ko lokacin da ake tambayar shi game da yakin Iraki ya faɗa abin da ya bani mamaki kuma National TV ne kowa na gani yake cewar kafin su fara kai wa Saddam hari sai da suka samu goyon bayan kasashen Larabawa yace ran da zamu kai hari na farko sai da ne waya da sarkin kaza ba zan faɗi sunan shi ba yace a fara kaiwa Saddam dan uwansa musulmi ba larabi ina fata an gane ke yasa dan suna munafurtar Iran haka suke wa junan su ba su haka suke ke yasa suka gayyato America suka bata wurare ta aje sojojo za ta kare su ya za makiyin ka ne zai magadi makiyin ka ne wa zai kare ka haukan da Laraba suka yi kenan ko sun gayyato America cewa za ta kare su kuma Saddam din da suke munafurci da malaman da suke ta kafurta Saddam suna ce masa dan bid'a sai gashi ya kyakkyawan cikawa cikawan da duk musulmi irin shi yake fata ke yasa ka ji tsoron Allah malam Allah abun tsoro ne Saddam Husseini ya mutu da kalmar shahada duk duniya sai da ta ci an yi wani interview da lawyer Saddam Husseini wanda na karanta interview din yake cewa a daren da za a kashe Saddam ya zo wurin shi da daddare tunda lawyer ka yana da ikon ganin ka kowane lokaci yace zo ya same shi inda ake ajiye da shi yace suna tare da shi harorin 12 dare sai Saddam ya ce an ce saura minti kaza a fita da shi za a ji hangin din shi fa ya sani amma suna hira da shi noma kaman ba shi za a kashe ba yace wurin karfe 12 dare sai Saddam ya ce a kawo masa shayi mai zafi yana so ya sha sai ya ce me za ka yi da shayi kuma a wannan lokacin kai da ga abin da zai faru sai ya ce a saboda ana sanyi bai so ya fita yana jin sanyi a dauka ko ya tsorita ne yace wallahi abin da gaya masa kenan yace kare fita yana jin sanyi a dauka ko tsoron kisan ne yasa yake rawan sanyi to bare sha shayi mai zafi ya fita a normal din shi baya jin sanyi yace aka kawo masa shayin ya sha sannan alwala yana nafila raka'a biyu kafin aka fita da shi da qur'ani shi zo wurin a rike sai da zai hawo wurin da za a kashe shi a karbi qur'ani da ya hawo yayin kalmar shahada aka zura aka kashe shi ya tafi aljanna ko shakka karkai wallahi da nasin hadis annabi ce man kana akhiru kalamuhu la ilaha illa allah dakhala aljanna duk wanda karshen kalmarsa kalmatu shahada ya mutu sai aljanna kawai to su waɗannan munafukan sarakuna da suka bi shi wannan abu sun ga karshen da yi kuma kashe shin ga bala'i har yau bai kare ba kina fata an gane to a takaice dai wannan sai dai mu yi ta addu'a kawai amma da aiki kuma Allah ya sa mu dace to na farko dai sallar ku tayi a Balarabe ba zai taba yadda ka matsayin shi ka da kafa da shi ba haka za ku yi ta yin sallah da su mu ma haka muka yi da muka zauna a cikin su mun gaba mun bar musu kasan su kuma kai ma haka za kai Allah kawo maka karshen zama a wurin Allahumma amin amma sallar ku tayi insha Allah sai tambaya ta karshe wannan ya aika shi ma ta hanyar text irin wannan ya fi dadi akan masu rubutu wasiqa je wata da aka bani shafi biyar wallahi ko littafi ya rubuto ne ban sani ba shafi biyar nace ai wannan ka zauna da karanta izu da yaran ma wallahi page biyar malam eh back and front ko wanne cika ne nace wai har yau muna kasa karantawa ina ne su kila mun rufe tafsiri zan karanta ana tahajjud ya za karanta littafi shafi biyar to wannan ya aika ta hanyar text yake cewa menene hukuncin musulmi bashi da lafiya yana buƙatar jini a dauki jinin wanda ba musulmi ba a same shi kun gane tambaya musulmi ne na buƙatar jini kila babu kuɗin da za a sayi jini ba musulmin da ya volunteer zai bada jini sai wani kirista yace shi a dauki nashi a saka ya halatta a dauka ko bai halatta ba wani ya ce bai halatta ba ya halatta ko bai halatta ba amsa shine ya halatta kadan babu wani sabani a kai ya halatta kirista ibada jina sa musulmi yanda ya halatta musulmi ibada jina sa wa kirista musulunci ya halatta aure ma fa tsakanin musulmi da kirista kun fahimta ko karewon jini kenan nan da ma za a halitta ma gaba daya ina fata an gane shi wannan sa maka jinin bai da alaka da imaninka ba a jini abin yake ba a zuciya ne ina fata an gane imani ba a jini yake ba a zuciya yake saboda haka lajnatu da'ima majalisar fatawa ta kasar Saudi Arabia da manyan malamai na duniya an tambaye su game da wannan matsalan ina magana ne da yawun su da duniya karanta maganganun su ina fata an gane ba da kana ke kawo abun ba suka ce ya halatta musulmi ya bada jini a sawa kirista in akwai bukatar haka ya halatta kirista ya bada jini a sawa musulmi in akwai bukatar haka shari'a ba ta hana wannan abun ba saboda ya mahalatta aure tsakanin su balle kuma sa jini an fahimci wannan abun da kyau wallahi ta'ala ala wa alam wa billahi tawfiq wa alayhi tuflan wa bihi nasta'in illa billah na'am
بسم الله الرحمن الرحيم ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق
وبنجي سبحانه وتعالى يانا منا بياني دنگاني دا اينهن ايكن حجي دا كما حكنچو كنچند شافي ليا banda su muka fara jiya zamu karkare su ayo insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala yace alhazai su je aikin haji dan su halarci abin da zai amfane su duniya da lahira sannan kuma su ambaci Allah subhanahu wa ta'ala a kwanaki sanannu sannan bisa abin da ya azurta su da shi na dabbobin ni'ima yace su ci daga abin da suka yanka na layya sannan su ciyar da talaka dake cikin tsananin talauci sai ce summal yaqdu tafasahu sannan su ainihin cika tafasahum shine manasikahum ayyukan su na haji kamar yace fa idza qadaytum manasikakum shine summa yaqdu tafasahum sannan su cika ayyukan su na haji daga ciki akwai tsayuwan arfa akwai jifa amina akwai kwana a muzdalifa akwai zuwa mina washe gariran sallah ayi jifa ayi yanka ayi aski duk wadannan ayyukan a ji ayi dawaful ifada dukka yana cikin summa yaqdu tafasahum su cika wannan ayyukan na aikin haji wal yufu nuzurahum sannan su cika bakance da suka yi malamai sun yi maganganu da dama akan wannan wasu malamai suka ce bakance ana nufin yanka na hadaya ko kuma yanka na layya ga wanda yake gida amma su alhazai hadaya suke ba layya ba to su cika bakance na yanka wal yatawafu sannan su yi dawafi bil baitil atiq da daki wanda yake tsohon daki kalman atiq yana daukan tsoho ana kiran dakin Ka'aba da ainihin tsohon daki saboda a duniya kaf shine farkon dakin da aka gina lokacin da aka gina shi duk duniya babu daki ko guda daya Allah ya ce inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakka farkon dakin da aka gina a ban kasa shine dakin dake garin Makka shine daki na farko da aka gina karkashin wannan ne sai malamai suka ce in dai dakin Ka'aba shine dakin farko da aka gina a ban kasa to tabbas Annabi Ibrahim ba shi fara gina shi ba yazo ya jaddada ginin shi ne dan kafin shi an yi mutane ai an yi annabawa ma dole a cikin dakuna suke rayuwa suka ce to tabbas ginin farkon nan ba Annabi Ibrahim bane ba ginin da ya ruguje ne shi kuma Allah umarce shi jaddada wannan gini din kuma aka dauke shi a matsayin baitin a ce masallaci to sauran annabawa da suka rayu su ma suna da masallatai a takaice ri inna awwal baitin wudi'a lin-nas shine farkon daki da aka gina a ban kasa dakin Allah subhanahu wataala akan wannan ake kiran shi da suna baitul atiq tsohon daki sannan hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallama wanda daga cikin sahabbai ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama yace da shi wani daki aka fara ginawa a ban kasa yace da shi dakin Ka'aba sai ce bayan shifa sai ce baitul maqdis wanda ake ce masa masallacin qudus sai ce menene adadin kwanaki ko shekaru dake tsakanin su annabi ya ce shekara 40 da aka gina dakin Ka'aba bayan shekaru 40 kuma aka gina masallacin qudus kesa shine masallaci na uku a daraja a musulunci daga masallacin Ka'aba sai masallacin Madina, sai masallacin Qudus. Na hudu sai masallacin Quba wanda shi ma a Madina yake. To in banda waɗannan masallace guda hudu, babu wani masallaci da wata daraja doriya akan wani masallaci wajen adadin lada na sallah, sai dai daraja na tarihi ko daraja na wani abu da ya faru. In ka dauki masallacin Qiblatayn a Madina, ai kaga ya samu suna ne saboda an yi sallah a wurin da al-Qibla guda biyu. An kalli Baitul Maqdis, an kalli masallacin Ka'aba a cikin sallah guda daya. Saboda farkon musulunci annabi in yana sallah baya kallon Ka'aba, yana kallon Baitul Maqdis ne, saboda shine al-Qiblan annabawa gaba daya. To ana su waɗannan masallacin an canja al-Qibla, su ba su da labari Allah ya maida hukuncin a koma kallon Ka'aba. To su suna sallah suna kallon arewa inda Baitul Maqdis yake, sai wani taho da gudu a doki yace ba ku da labari, ai an koma ana kallon masallacin Ka'aba. Kawai liman sai juya, kawai sai kalli kudu, mamu ma gaba ɗaya suka juya so kalli kudu, kuma aka ci gaba da sallah. Ba su ce ƙarya yake ba, dan sahabi ne, sahabbai ba sa ƙarya. Ina fata an gane. As-sahabatu kulluhum adul, sun yadda da junansu. Yana ce musu an saukar da aya, an canja al-Qibla, an koma Makka, limamin a cikin sallan kawai sai ton. Ina fata an gane. Asalin yuton kenan. Mamu gaba ɗaya su ma suka bi liman, aka yi sallah guda ɗaya da al-Qibla guda biyu. Sake kiran shi da Masjid Qiblatayn, masallacin al-Qibla guda biyu. To yana nan a Madina ana zuwa ziyara, amma ziyara ce ta tarihi ba ta ibada ba. Mu gane wannan abin da kyau. Kar ka dauka dan ka je kai nafila a gun ka samu wani lada wanda ba za ka samu ba a wani masallaci. Babu dalili akan wannan. Akwai misali masallatai ire-iren waɗannan da yawa. Wani abu ne ya faru na tarihi, ake zuwa dan a gani, ba dan suna da falala akan sauran masallatai ba. Amma waɗannan masallai, ka dauki masjidin Namira wanda yake Arfa, shi annabi ya yi hudu ba Arfa ne a wurin, sai aka mai da shi masallaci. Saboda annabi ya tsaya a gun ya yi hudu ba, to gun na da wata daraja, sai aka gina masallaci a gun. Amma lokacin da annabi ya tsaya hudu ba masallaci bane ba wurin. In ka dauki masallacin da ke Mina a yanzu haka, Mina ta Saudiya ba ta Naija ba, yawa, masallacin da ke Mina a Makka, to wannan masallacin shi kuma ya tabbata a tarihi annabawa sama da guda 70 sun yi sallah a wurin. Ke sa an ka je ka daure ka je wannan masallacin a matsayin ziyara, ba dan yana da wata falala akan sauran masallatai ba, saboda wannan tarihin da yake da shi. To amma masallatan nan guda hudu su ake cewa masallatai masu falala. To shi masallacin Ka'aba shine awwala baiti, shi yasa aka kira shi da Baitul Atiq, tsohon daki. Abu na farko kenan. Fassara na biyu, malaman da suka ce Baitul Atiq daki kyantaccen daki, daga ainihin kalma al-itqu ne. Al-itqu kuma shine yanci, yantawa. Ina fata an gane. To anan sai malami suka tattauna, suka ce me yasa aka kira shi da daki mai yanci. Suka ce history ya tabbatar da daki ne mai yanci, ba a taba mulkan shi ba. Ko turawan mulkin mallaka sun gama saka duniya, kar ba su mallaki Makka da Madina ba, sun shiga har Saudi Arabia. Amma Makka da Madina Allah bai bar wani bature Ingila ko Faransa ya je wurin ba, da suna wai sun mallake shi ne na karkashin colonial system, yana karkashin mulkin Burtaniya ko karkashin mulkin Faransa ko Germany ko Italy ko Belgium ko Portugal ko Spain, waɗannan ne kasashen da suke mulkin mallaka a duniya. To masallacin Ka'aba ba ta umarkan shi ba, kai banda Allah wa zai shirye wannan abu. Sun gama saka duniya fa kaf, wallahi ba su wurin ba, Allah da kanshi hana su zuwa wurin. To hatta Dujjal fa in yazo ba zai je wurin ba. Annabi ya ce Dujjal zai je ko ina a duniya, amma banda Makka da Madina. Da ya je zai samu mala'iku sun kewaye wurin suna gadi, da ya tinkaro Makka zai ga mala'iku suna tsaye, duk zai juya a guje, sai ya nufi Madina. Da ya je Madina ma ya ga mala'iku suna tsaye, ba ta inda zai shiga, dan sun zagaye Makka ne gaba daya, Madina ma mala'iku sun zagaye ta. To yanda Allah ya kare Makka da Madina daga Dujjal ma ba zai shiga ba, haka turawan mulkin mallaka ba su shiga wurin ba, da sunan su mallake shi. Shi yasa ake kiran shi da suna Baitul Atiq, wanda yake daki, tsohon daki. To duk wanda yana daga cikin mu'jiza da wannan addini na musulunci ke da shi, ka san addini ne na Allah. In ba addinin Allah bane ba, babu wanda zai hana bature shiga wannan wuri. Allah ne ya bashi kariya da ainihin ikon shi subhanahu wataala sai Allah ya ce
zalika wa man yu'azzim hurmatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih wa uhillat lakumul an'amu illa ma yutla 'alaykum فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور
وبنجي سبحانه وتعالى يشي ذلك ودنشا أمرني دعاكي مكو نأيوكا مهجي ومن يؤذم حرمات الله هكا أبنجي دوك واندي جرمما أبا بند الله يا حرمتا دو واندي جرمما الفرمان وبنجي الله يشي أبو كذا حرامني abu kaza haramun ne abu kaza haramun ne sai ka girmama wannan abun ka guje shi sai Allah ya ce fa wa khairul lahu inda rabbi wannan shi fiye mutun alkhairi a wurin ubangiji shi subhanahu wataala shine al-imam ibnu kasir yake cewa hadha alladhi amarna bihi min at-ta'ati fi ada'i al-manasik yace wannan umarnin da muka yi na da'a wajen ainihin zartar da su a wurin aikin haji yace wa mali fa'iliha min ath-thawabil jazil da abunda wanda aikata zai samu na lada mai yawa sai yace to duk wanda ya girmama alfarman ubangiji ta hanyar nisantan ababan da Allah ya haramta ta hanyar nisantan sabo to fa huwa khairul lahu inda rabbi yanda idan aka aikata aikin da Allah zai bada lada haka in ka guji aikin sabo a makka Allah kuma zai baka lada saboda alfarman wurin idan kai aikin lada sai ninninka maka lada to idan ka guji haramun ma kuma haka Allah zai ninninka maka lada subhanahu wataala wannan alfarma ce ta wannan wurin alfarma ce ta makka Allah sai ya ce wa uhillallakum bahimatul wa uhillallakumul an'amu an halalta muku dabbobin ni'ima illa ma yutla alaikum sai dai abinda aka karanta mu shine me kenan malamai suka ce ma yutla alaikum sun yi maganganu da yawa amma ɗaya daga cikin wanda kuma yana da ƙarfin dalili abinda Allah ya karanta mana a cikin suratu al-ma'ida Allah da yace ya halatta mana dabbobin ni'ima muci dabbobin ni'ima dabbobi ne guda takwas Allah mana bayanin sa cikin suratu al-an'am yace thamaniyata azwaji nau'i nau'i ne na dabbobi kala takwas yace min adh-dha'ni ithnaini shine tinka rago a taure da akuya biyu kenan yace min adh-dha'ni ithnaini afwan tinkiya da rago kaga biyu kenan wa min al-ma'ad ithnaini akuya da taure kaga hudu kenan sai ce qul adh-dhakarina harrama abil unsayayn amma ishtamala alayhi arhamul unsayayn nabbi'uni bi'ilmi in kuntum sadiqin sai ce wa min al-ibil ithnaini raqumi da taguwa kaga shida kenan sai ce wa min al-baqad ithnaini sa da saniya kaga takwas kenan bi ma'ana waɗannan dabbobin guda hudu kowanne mace da namiji kaga sun zama takwas to Allah ya ce waɗannan halal ne ku yanka su ku ci a kowane lokaci kuma da su kade ne fata an gani ko kai yanka da kaza alayya da kaza ban yi ba dole sai ɗaya daga cikin ababan nan guda hudu Allahumma amin kaga barewa ya halatta a ci barewa ai amma da zaka yanka barewa da sunan layya kaga layyanka ba tayi ba dole ne ɗaya daga cikin waɗannan guda takwas din to Allah da ya halatta mana cin su a kowane lokaci sai ce hurriman alaikumul maitat amma in suke mushi an haramta mu kaga ma yutla alaikum kenan waddamu haka jinin su ku iba ku sha haramun ne yana jinin ko an daskarar da shi duka haramun ne sai ce wala hamul khinziri kuma uhilla bihi li ghayrillahi wal mukhalqatu an koma can wal maqudatu wal mutaraddiyatu wannan dai hatu duka waɗannan haramun ne ya zamo an buge ta da mota ta kusa mutuwa ko kuma ta gangaro daga kan dutse ko an shake ta in dai ba yankawa akai ba ta mutu haramun ne ya ci a ce a buge dabba ta mutu haramun ne ya ci ta fado daga sama ta mutu haramun ne ya ci dole sai ya zama an yanka ta koda a ce tana shiro shirin mutuwa in dai ba ta kai ga mutuwa ba aka yanka ya halatta ci bisa ka zance mafi karfin dalili amma masaba malikiya ba a ci malikiya suka ce duk dabban da in aka bar ta mutuwa za ta yi to kar a yanka ta ta zama mushe kawai mahauta za su yadda da wannan fatawan kuwa da fulanin mu a kauye kaga fatawan malikiya ce amma gaskiya ba mu aiki da ita yawa shine gaskiyar magana suka ce wa duk dabban da tana shiro shirawa a bari ta karisa wanda an ce a kawo ka to shikenan ta zama haramu sai dai in an barta za ta warke wasi a yanka amma inda za ta mutu kar a yanka kana ji kana gani kai asaran kudin ka alaji sai ka ce ka fita malikiyar na rana daya gobe sai ka dawo yawa wannan masaba akan ta muke insha Allah to Allah ce illa ma yutura alaikum yace fajtanibu rijsa min al-awthani ku nisanci datti na botan gumaka ai fajtanibu rijsa huwa al-awthanu min dinna suka ce al-bayaniya ce li bayanil jinsi a wajen malaman nahwu asalin zancen fajtanibu rijsa ku nisanci datti kaman kace Allah menene dattin da zamu nisanta yace huwa al-awthanu shine botan gumaka datti na shirka kenan wajtanibu qawla zur ku nisanci maganan ƙarya ƙarya haramun ne a nisance ta shi sa Abdullahi dan Mas'udu yace ƙarya da shirka abokan juna ne suna tafiya kafada da kafada saboda ai shirka ma gaba ɗaya akan ƙarya aka gina abu ko ba haka bane ba annabi Isa dan Allah ne ƙarya ne ko gaskiya ƙarya ne a aje gunki a ce Allah ne ƙarya ne ko gaskiya ƙarya ne to duk shirka akan ƙarya aka gina shi bokaye akan me suke rayuwa kan ƙarya kaga shirka ne to asali ƙarya da shirka abokan juna ne kafada da kafada suke tafiya ke sa Allah sai yake hada su aya guda daya yace wajtanibu fajtanibur rijsa min al-awthan ku nisanci shirka shine datti na botan gumaka yace wajtanibu qawlaz zur ku nisanci maganganu na ƙarya ke sa hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallama a cikin bukhari da muslim daga abu bakara ta Allah kara masa yadda kala yace قال صلى الله عليه وسلم على نبيكم باكبر الكبائر annabi ta shin bana ba ku labari ba mafi girman kaba'ira kaba'ira shine babban zunubi to a cikin manyan manyan zunuban nan wajen guda 70 da imamu sahabi ya tattara yace sun kai guda 70 wasu malamai suka ce sun fi haka yawa kowanne ɗaya daga cikin na iya kai mutun zuwa ga wuta ko ya kai shi zuwa ga fushin Allah ko dai ɗaya daga cikin ababan da aka tanada na wanda ya aikata babban laifi to a cikin kaba'ira na gaya muku waɗanda suke sun fi kowanne girma kulna bala ya rasulullah sahabbai suka ce ba mu labari ya ma'aikin Allah kala sai ce al-ishraku billahi yi wa Allah shirka babu wani kaba'ira sama da wannan hada Allah da wani a wurin bauta shine babban kaba'ira al-ishraku billahi na biyu huququl walidaini wulakanta iyaye wulakanta iyaye yana cikin babban kaba'ira kaga daya fi karfin iyaye shi suna masa magana yana magana ko da ta ciki ne ba sa jin me yake cewa kaga yarinya ta rena uwarta ta mai da uwarta kaman kanwata ta daka mata tsawa ita ma ta daka mata tsawa kaga da ya daka ubangi tsawa wallahi tallahi mu ta zaka ji straight direct entry babu wani remedial ko abin ina fata an gane duk wanda ya rena iyayen shi annabi shi dan wuce ne hatta fa malamai suka ce da suke magana game da al-araf suka ce menene al-araf ran tashin kiyama wuri ne wanda tsakanin wuta da aljanna za a aje waɗansu mutane su ba kai su wuta ba su ba kai su aljanna ba suna nan suna ta'addu'a ya Allah a shigar da mu mana suna wucin gadi kenan to malamai suka ce na daga cikin abin da ke sa a aje ka a al-araf kai ne zaka tafi wurin jihadi na musulunci kuma sai baban kai ce ba za ka je ba an gane ko ko mamar ka tace ba za ka je ba sai ka tafi ba da izinin su ba sai ka je ka samu shahada to ran tashin kiyama baka wuta baka aljanna ba za ka je aljanna ba dan ka saba iyayenka ba za ka je wuta ba ka samu shahada sai a je ka tsakiya ka ka samu matsala idan ni'ima aljanna ya buso ka dan ji dadi idan zafin wuta ya kaga an samu matsala to kaga wannan nan nuna maka girman haƙin iyaye ke sa wanda da zai ce ya rasulullahi zan je jihadi yace a hayyin walidaka iyayenka suna raye yace na'am yace fa fihi ma fa jahid ka je kai jihadi a wurin su to shi sa girman haƙin iyaye yan uwa wallahi ba karamin abu bane ba duk wanda ke so ya gama da duniya lafiya bi iyayen shi duk yanda iyayenka suke wajen ko mahaifinka ne shugaban talakawan duniya wajibi ne ka mishi da'a idan babar ka tai shugaban talakawan duniya wajibi ne ka mata da'a ko da ba musulmi bane ba ba za ka musu da'a bane kadai sun ce kar ka yi sallah ko sun ce ka je coci amma matukar sun bane kai addinin ka to ka musu da'a kuma wajibi ne ka ba su wurin zama ka girba masu ka musu ladabi su aike ka komai kai musu addini ne kowa yayi nashi amma musu da'a wannan kuma wajibi ne iyayen da ma ba sa musulunci kenan to ina ga kuma iyayen da su ne ainihin suke musulunci shi yasa wani ya dauki mahaifiyarsa anan ya dora ta ana dawafi so ta tsufa kalli wahalan dawafi kalli kuma nauyin mutum akan shi yana zagayawa a dawafi da mahaifiyarsa sai ya hadu da Abdullahi dan Umar ko dan Mas'ud cikin biyu sai yake cewa yanzu wannan wahalan da nake da babata na biya ta hakinta yace ko nishi na kuda guda ɗaya baka biya ba yace nishi ɗaya na nakuda baka biya ta ba cigaba da daukan ta har abada ba za ka biya ta ba to kaga girma haƙin iyaye kenan a karkashin wannan annabi yace uququl walidaini wulaganta iyaye na cikin abin da ke kai mutum wuta kai tsaye yace wa kana mutaki'an a lokacin da annabi ke musu bayani yake shingida yana kwance sai ce fajala sa annabi sai tashi zauna da ya zauna sai ce ala ku saurara wa qawla zuur yace da maganar ƙarya wa shahadatu zuur da shaidan ƙarya wa qawlu zuur da maganar ƙarya wa shahadatu zuur da shaidan ƙarya yace fa ma zalai karriruha annabi bai gushe ba yana ta maimaita wannan magana hatta qulna laitahu sakata sai da muka ce ina ma dai shiru yana ta repeating na daga cikin mafi girman kaba'ira ƙarya da shaidan ƙarya to a yau akwai wanda da ƙarya suke cin abinci da ƙarya suke cin abinci kun sai yanzu an kai ka ana daukar mutum a biya shi je kotu ya shaida bai san ma akan me bane ba ya rantsuwa ce wallahi tallahi a gaban shi ya ba da shaida kuma suna nan ana daukar su haya wallahi a biya shi ni dai shaida akan ƙarya ga shaidan zur auren ɗan siyasa ga ƙarya wato na daga cikin marukunai na siyasa guda biyar wanda kowane fararo farilla ne yadda ka sa arkanul islami kamsa to su ma siyasa tana da rukunai guda biyar rukunul awwal shine ka zama makareci in ba za ka yi ƙarya bokar ma ka fara to kaga Allah wadaran wannan abu duk abinda musulmi ya shiga to ya musuluntar da wannan abu ina fata an gane duk abinda ka shiga ka musuluntar da shi to he muka karbe shi muka ma kara nan to ƙarya yana daga cikin abinda Allah ya tsani mai yin shi Allah baya son makareta kuma Allah ya ce ala la'natullahi alal kadhibin Allah ya ce ku saurara la'antan Allah ta tabbata akan makareta yanzu kai zaka so Allah ya tsine maka albarka to Allah ya ce duk makareci kuma Allah ya tsine mishi albarka Allah ka tsare harshen mu daga ƙarya ka tsare harshen mu da maganganun ƙarya sadaka kowa ya ji tsoron Allah da masu mulki da waɗanda ake mulka kowa ya dinga faɗan gaskiya ita gaskiya ce kadai zaka faɗa ta satin naka firi ba taɓa kamo wani ba aka ce ai gaskiyar shi ne ta ƙari ana ta dukan shi ka taɓa gani sai da ce ƙarin shi ne ta ƙari ita matsalan ƙarya idan kai ɗaya idan za a gane ka sai ka ƙara wata idan za a gane sai ka ƙara wata sai kai ɗari kuma ka zauna lafiya ba duk lokacin da ƙaryar za ta tashi to wata ƙarya za ka ƙara yi kuma dan ka toshe wannan ne to sharrin ƙarya kenan amma ta gaskiya kuwa ɗaya ce tak duk inda aka kada aka zagaya kanta za a dawo ta ashe wani mai gaskiya ne sai kai daraja kuma kai mutunci duk yanda za a bata ka amma kazafi amma ƙarya kar ka ce komai in dai kana kan gaskiya watan wata rana sai an zo ana neman gafaran ka Allah ka samu daga cikin masu gaskiya sai Allah ya ce ni
حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به
ya tabbata a cikin littattafan tarihi Abu Sufyan wanda yana ma cikin Sahih Muslim Abu Sufyan Allah ƙara masa yadda a lokacin da yake yana sarkin Makka annabi yana da'awa ana ainihin zaman Makka zaman wahala a lokacin da annabi ya aikawa sararin su zuwa ga musulunci daga ciki akwai sarkin da ke mulkar Rum da wasikan ta je mishi ya aika a ji a bincika mishi akwai wani mutum da yazo daga Makka wanda ya san wanda mutumin da aka je kasuwa ana ciki a Abu Sufyan yana wurin sai ce ni na san shi ni dan Makka ne hasali mamu ne shugabannin Makka aka tafi da shi gaban sarki da yaje sarkin Rum ya masa tambayoyi kirakal kenan daga cikin tambayoyin da ya masa kowace yana gaya masa gaskiya yaya wannan mutumin mai tarihin iyayen shi ce talakawa ne idan aka shiga addini ana fita ce ba a fita karuwa suke ko raguwa yace kullun karuwa suke mabiyan shi talakawa ne ko masu kudi yace talakawa ne yana tambayan shi na bada amsa yace an zo wata gaba inda na samu inda zan yi annabi ƙarya na bata shi yace sai na cina kai kara tarihi a ruwaito na taba yin ƙarya kafuri ne fa Abu Sufyan yace baya so a tarihi a ruwaito Abu Sufyan yayi ƙarya akan wannan ya hakura ya faɗi gaskiya akan manzon Allah alaihi salatu wassalam kuma fa a lokacin da ake masa tambaya game da annabin suna cikin rigima ne da manzon Allah ne ba suna zaman lafiya da shi bane ba ya za su kashe shi su kashe da awar shi shine target din su amma ya samu hanyar da zai bata shi yace sam in dai ƙarya ce shi ba zai ba kuma tarihin Beirut yayi ƙarya ba to idan a zamanin jahiliya ana tsoron ayi ƙarya ina ga kuma kana musulmi jahiliya ma ba sai da ayi ƙarya ba sai dai ya faɗi gaskiya duk abin da zai faru ya faru karkashin wannan ƴan uwa masu girma Allah yake hada ƙarya da shirka a wuri dai saboda muninta da girmanta yace hunafa alillahi ku zamto masu miƙa wuya ga Allah subhanahu wataala ay kunu hunafa alillahi kenan ku kasance masu miƙa wuya ga Allah kuna masu ikhlasi kuna masu tsantsance bauta ala lillahi dinul khalis babu shirka shine yace ghayra mushriki nabihi ba kuna masu hada Allah da wani auren bauta ba ku zanto masu gaskiya ku zanto masu da'a ku zanto masu kyakkyawan tauhidi masu miƙa wuya ga Allah wanda ba sa shirka da Allah sai yace man shirk billahi duk wanda yayi wa Allah shirka fa ka annama kharra minas samai misali shi kaman misalin mutum ne da ya fado daga sama a ce ka fado daga sama can a ce kana jirgin sama a wurin koka ko kana gidan sama mai hawa 100 in ka taba ganin shi gidan sama mai hawa 100 kaga duk afarka babu shi balle ma ka gani to kana irin wannan sa a wurin koka kana cikin gangarowa kafin ka ƙariso sai a samu tsuntsaye fa takhtafu tayru tsuntsaye su gwabce shi wannan cekinan wannan cekinan wannan cekinan sai kacce kacce da mutum sai ya galgala shi duk wanda yake shirka da Allah haka misali shi yake kamar mutum ne da ya fado daga sama kharra minas samai sai ce fatakhtafu tayru tsuntsaye suka fauce shi suka dinga yagan naman shi suka ya galgala shi haka duk wanda yake shirka yake yace auta hawi bihi rihu ko kuma iska ta dauke shi da ya fado daga saman iska kawai sai ta dauke shi taje ta wurgar da shi fi makamin sahikin a wuri mai nisan gaske wurin da babu shi babu rayuwa har abada ka sa a korin da ka fada a wurin ka san kai kan ka tafi to irin wannan wurin da ka fado daga sama sai iska kuma sai ta dauke ka ta kai ka can wata uwar duniya inda babu rayuwa babu abin nan a kusa ko sahara ne ko cikin teku ne kai dai ka san kwanan ka ya kare ta wurgar da kai to haka duk wanda ke wa Allah shirka misali shi kenan karshen tabewa da hasara kenan yasa ce khasarar duniya wal akhira zalika huwa al khusranul mubin an yi hasara duniya da lahira wannan kuma shine hasara mabayyani Allah ya kiyaye yasa Allah ya ce qul inna ma harrama rabbiyal fawahisha kace Allah ubangijina ya haramta dukkanin alfahasha ma zahara minha wa ma batan da alfahasha dake bayyane da alfahasha dake boye wal isma wal baghya da dukkanin wani aikin zunubi da zalunci bi ghairil haqqi sai ce wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamu nan ma sai kawo shirka ya kawo ƙarya a hada suke da juna Allah ka tsare mana harshe mu sai Allah ya ce
zalika wa man yu'azzim sha'air allah fa inna min taqwan qulub لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق
Allah ce zalika wa man ya'zim sha'irallahi duk wanda ya girmama wuraren ibada na Allah subhanahu wa ta'ala duk wuri inda wuri ne na ibadan Allah to ka girmama shi makka a girmama ta madina a girmama ta da mina da muzdalifa da arfa da wurin jamarat duk a girmama su sannan duk wani masallacin duniya kuma a girmama shi haramun ne kare na masallaci kaga mutun ya shigo masallaci da waya tana ta kida shi ba zai kashe ba tana ta kida ya damu mutane a sallah a masa magana yake ya kashe ko ya ji haushin wanda ya masa magana za a yi sallah ana jama'a dan Allah kashe waya har sallan gawa fa za a yi sallan gawa wa ana roƙon mutane a sa waya a sallah wani irin hankali muke da shi dan Allah to duk wanda ya girmama sha'irallahi wuraren ibada na Allah suna da wani girman da ya kamata ka girmama wanda yake da wannan wurin duk wanda zai shiga ofishin gwamna fa sai ya shirya ba wanda zai je rashin hankali a wannan wurin kai ko ofishin chairman na karamar hukuma in zaka shiga sai ka nitsu ka sa wayanka a salin wani umma sai ka aje wayan ba zaka shiga da ita ba to ina ga kuma dakin Allah ina fata an gane to mu zanto masu girmama Allah subhanahu wataala idan muka girmama dakin shi mun girmama shi kenan wani fa ya zo masallaci fa ya zauna shi ba nafila yake ba ba karatun qur'ani ba ba zikiri ba ya kunna wayan shi yana jin waka rara ya kunna rara yana taji kware da gaske aka masa magana wai rara ne ba sai me abinda ma yake waka rara ne ba to kaga sha dauka rara na cikin sharuɗan musulunci ba wallahi kuwa to kaga wannan bai ma san kiman masallacin ba masallaci ba abinda ake a ciki in ba zikiri ba wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan shi yasa Allah da ya maganan masallace ce fi buyutin adina Allah an turfa yace wa yuzkara fi hasbuhu yusabbihu lahu fiha bil gudwi wal asali ce rijalu wadansu mutane ne masu girmama masallaci la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah ba abinda ke shagaltar da su daga zikirin Allah subhanahu wataala saboda haka mu dinga girmama masallatan mu saboda girmama sun girmama Allah ne wulakanta masallaci wulakanta Allah ne subhanahu wataala Allah ya ce fa innaha min taqawul qulub duk wanda ya girmama wuraren ibada to wannan yana daga cikin alamu na takawa na zuciya duk wanda ke girmama masallaci alamun yana da takawa na zuciya ne ke yasa hadisi ya tabbata a cikin Jami'u Tirmizi Annabi rahama alaihi salatu wassalam yace idza ra'aytum ar-rajula yata'ahadu al-masjida fastashhidu lahu bil iman yace idan kun ga mutun na kai kawo wajen kula da masallaci kuma sa shaida mai imani ne sai kawo aya cikin suratul tauba innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin yace kadai masu raya masallatan Allah sune masu imani da Allah da ranar lahira masu tsaye da sallah masu bada zakka wa lam yakhsha illa Allah wadanda ba sa tsaron kowa sai Allah Allah ce to ire-iren wadannan mutanen da sannu za su kasance daga cikin shiryayyu to shi yasa karka taba rena masallaci karka taba rena ko mai kula da masallaci mace ce fa tana sharan masallaci ta rasu annabi baya ganin ta yace ina wannan matan ne kan me share mana masallaci an kara su ai wallahi kuma da daddare ne shi yasa ba kira ka ba aka mata sallah yace dulluni ala qabriha kununa min qabrinta fa ka'annakum saghiru amraha kun dauka karami aiki take ne haka annabi ya tafi makabarta je mata sallah tana cikin kabarinta saboda darajar kawai tana sharan masallaci malaman mu na karatun zaure duk wanda ya karatun zaure in ka karanta littafin risala in zaka fara risala za su baka wani tarihi wajen wa iyyaka aba maharaz to shi wannan aba maharaz malami ne makarancin qur'ani amma bai san fiqh ba sai aka bashi labari ya tafi wajen wani masanin fiqh ne ya rubuta masa littafi akan fiqh musulunci suka je da ya tafi Kairawan garin na cikin kasar Tunisia a yanzu nan ne garin su mai risala gari ne mai hasahabbai sun zauna a wurin da ya je shi sai ya samu baya nan yana ina ka ce yana gidan sarki yace ashe malam fada ne ma me ya hada malami da gidan sarki aka ce ka dai hakuri ya dawo can yana zaune ga wata tsohuwa tana sharan masallaci yace zuna Allah duk ga samariya wurin nan sai wata tsohuwa tana sharar masallaci aka ce ai mahaifiyar malam ce ce wai mahaifiyar malam kuma wannan bai san darajar iyayen shi ba laifi biyu kenan eh yana wurin sarki ba malamin Allah bane ba da an gan kabila a ce kai ba malamin Allah bane wani ya je nasiha je yi da wa'azi ina fata an gane yawa to sai yace shi kan ya ma hakura zai tafi aka lallabe shi ya tsaya kissa ce mai tsayi amma gaban shi ne da malamin ya dawo ya karbe shi ya masa tambaya akan duk abin da yake zargin sa da su biyu da na kawo su zan bada amsa yace abin da yasa nake zuwa gidan sarkin nan gari ne na musulmai da kiristoci kuma sarkin ba musulmi bane ba kuma gaban shi ake kawo shari'a to kuma yana ganin kima ta idan ina wurin an kawo musulmi shari'ar adalci ake mishi in bana nan sai a zalunci musulmai to duran da za a yi zaman shari'a sai in je in zauna a wurin in dai sarki na kallo na ba za a zalunci kowane musulmi ba yace Allahu akbar shi zuwan kai yana da amfani sai yace to na biyu malam ya za a ce dai Allah yana magana a girmama iyaye ga dalibanka nan manya-manyan samari ka bar mamanka na sharar masallaci yace eh akwai dalili yace da na karanta hadisan falalan masallaci da falalan sharan masallaci ba wanda nake so ya samu in ba mamata ba nace ta dinga wannan aiki ba ta da wani aiki sai sharan masallaci ta koma gida kuma ina kula da ita falalan ne nake mata kishin shi na bi son ta samu akan dalibai na yace Allahu akbar kai malam kun san Allah kaga shikenan Allahumma amin to shi yasa ai kula da masallaci aiki ne da sai Allah ya zabe ka wallahi hidiban addini zabi ne na Allah rayu akan shi a lokacin da za a ganka a lahira sai an yi mamaki a lokacin a lahira ku ne su dangotan lahira an gane ko wannan kawai na faɗa ne ba dan haka abin yake ba yawa matsayin ba iri ne bane ba Allah ka ba mu aljanna Allah subhanahu wataala yace ta duk wanda ke girmama sha'irar lahi wuraren ibada na Allah fa innaha min taqawul qulub wannan na daga cikin alamu na cewa mutum ne mai takawa lakun fiha manafi'u waɗannan dabbobin layyan kuna da amfani a cikin su abinda Allah ke nufi kai ne ka sai saniya ka ajiye ta ko sa dan ka yanka dan layya ya halatta kai amfani da ita ajiya ai huda da ita ko a dora mata amalanke ko a tasironon ta ya halatta saboda ka saye ta ne ka ajiye wannan layya zan yi da ita ya halatta ai amfani da ita Allah ce lakun fiha manafi'u kuna da amfani dangane da dabbobin layya ila ajalin musamma har zuwa ran sallah da za a yanka su summa mahilluha a karkashin wannan malamai suka ce idan mace ce ya halatta a tatsi nononta ko a dora mata amalanke idan namiji ne ko a yi huda ko a dora mishi kaya duk ya halatta babu komai saboda Allah ce lakum fiha manafi'u ya halatta ku yi amfani da su kaga adalci irin na musulunci kenan dan saboda su abun amfani ne a wurin su raquma suna hawa suna dauka musu kaya ya halatta kace wannan na layya ne amma kuma karka daina aiki da shi ila ajalin musamma har zuwa ranar sallah da za a yanka summa mahilluha sannan kuma wurin kayar da su da a yanka din idan na hadaya ne ila albaytul atiq shine zuwa ga wurin daki mai alfarma ana nan cikin haramin makka ko a garin makka ko a mina duk ya halatta sai Allah ya ce ni
ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله
Allah ta wali kulli ummatin ga kowace al'umma al'ummomi da su gabata ja'alna mansakan mun sanya musu wurin ibada li yadhkuru smallah dan su ambaci Allah ala ma razaqahum bisa abin da yayi in tasu da shi min bahimatul an'am na dabbobin ni'ima malamai suka ce abin da ake nufi kowace al'umma mun sanya musu ranar idi yahudawa mun ba su ranar idi kiristoci mun ba su ranar idi haka nan da annabi Muhammad yazo alaihi salatu wassalam shi ma mun bashi ranan idi shine wa kulli ummatin ja'alna mansakan kowace al'umma mun sanya mata ranar da za ta yi buki a shekara a matsayin ranar idinta. Wasu malamai suka ce man sakan mun sanya mata wurin ibada, kowace al'umma ko inda Allah ya sanya mata anan za ta yi ibadanta. Kaga mu an sanya mana ibada da ba a yi shi a ko ina, shi kwaya ɗaya ne kadai aikin hajji da umra. In ba shi ba sallah ko ina za ka yi, a masallaci ne, a ɗaki ne, a kasuwa, a gona, a ofis, a ko ina, a kan titi ya halatta a yi sallah. Amma kafin zuwa Annabi Muhammad alaihi salatu wassalam ba a sallah ko ina sai a cikin masallaci. In kana kasuwa dole ka shiga masallaci, in kana gona dole ka zo masallaci, sallah dole sai a masallaci ake. Amma mu da Annabi zuwa aka ce duk duniya gaba ɗaya ko ina masallaci, duk inda sallah ta same ka kai sallanka. In ji Annabi rahama sallallahu alaihi wasallama, Allah ya ce da fa ilahukum ilahu wahid, abun bautanku abun bauta ne guda ɗaya, kar ku shirka da shi. Falahu aslimu, ku musulunta, ku miƙa wuya zuwa gare shi. Ubashirul muqbitin, Allah ya ce kai albishir ga masu kankan da kai ga Allah. Su wane ne masu kankan da kai ga Allah? Allah sai ya bayani da kanshi.
Alladhina idha dhukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina ala ma asabahum wal muqimi s-salati wa mimma razaqnahum yunfiqun.
Ubangiji subhanahu wa ta'ala zaka yana magana akan layya da hadiya. Ana ta maganar tauhidi, kar ayi shirka, saboda ana yanka saboda shirka, ana yanka ba dan Allah ba. Musamman a baya mushrikai suna yanka dan gumakansu, a zo a kawo rago ko shanu ko raƙumi a yanka shi a gaban gunki dan neman yardan gunki. Kuma har a yau ana yanka wa aljani kaza ko a yanka wa aljana agwagwa. Yasa duk wanda aljanun ta tashi aka ce sai an yanka zakara, kar a yanka. Ko kiya shi kar a yanka, ku dau bulala ku zane ta aljanin zai fita. Wallahi tallahi duk aljanin da yace a so zakara, wallahi kar a saya. Ku samu bulala mai kyau, in ba ku da shi ku je ku awa islamiya, ku zane shi, ko wani ya cire bel shi ga ku yan gayu. Shi ne gaskiyar magana. Kar ku masa yanka, haramun ne. Ba a yanka dan aljani a faranta masa rai, kuna yanka masa kaza, in Allah da gobe rago zai ci, kuma kun yi wa Allah shirka, haramun ne. Allah ce to abun bautanku abun bauta ne guda daya. Falahu aslimu, ku sallama, ku miƙa wuya, ku musulunta zuwa gare shi. Yace kai albishir ga masu kankan da kai zuwa ga Allah, kaman ka ce Allah su wane ne waɗannan. Amma na bayani dangane da siffofinsu, sai ce alladhina idza dhukirallahu, su ne waɗanda idan aka ambaci Allah wajilat qulubuhum, zukatan suna girgiza, yana rarrawa. Duk wanda za a kira Allah, a kira wuta, a kira aljanna, bai taba zuciyarsa ba, to gaskiya ya zauna ya kuka, zuciyar ta samu matsala. Akwai tsatsa da akwai bukatar a wanke shi da fetur. Ina fata an gane. Amma fetur na ayoyi da hadisi da istighfari zuwa ga Allah. Duk lokacin da aka ambaci Allah zuciyarka bai tabu ba, to lalle baka cikin al-muqbitina. Allah ya ce wajilat qulubuhum wasabirina, da masu hakuri ala ma asabahum, kan abin da ya same su. Duk wanda zai hakuri kan abin da ya same shi, to lalle wannan kan zai samu babban rabo. Yasa ɗaya daga cikin magabata Hasan al-Basri yace wallahi na rantsa muku da Allah, ko ku yi hakuri ko ku halaka. Dan shi jarrabawar rayuwa in ya faru, idan baka yi hakuri ba, to me za ka yi? Za ka kashe kanka ne? To gwanda kai hakurin sai kaga sakamakon hakuri. Idan baka hakura ba, tabbas halaka zaka yi. Ko ka je kai shirka, ko ka zama dan liwadi, ko ka zama kawali, ko ka zama dan fashi da makami, dole sai ka bi ta hanyar da halaka ce. Idan kai hakurin temporary ne, na dan lokaci ne, duniyan gaba ɗayan ta ma temporary ne zama. Gidan haya ne duniya. Shi kuma gidan haya ana baka notice. Duniya kuma ba baka notice. Ta da kawai ka bata. Ina fata an gane. To sai ya ce wallahi ko ku yi hakuri da wannan rayuwar, ko kuma wallahi tallahi za ku halaka. To dole ai hakuri da azzaluman shugabanni, ai hakuri da halin da ake ciki, ai hakuri da jarrabawar rayuwa. Karshe za ai dariya a lokacin dariyar take da amfani. In ba ai hakuri ba, kuma za ai kuka a lokacin da kukan ba zai amfani ba. Allah ya ce wasabirina, da masu hakuri ala ma asabahum, kan abin da ya same su na musibar rayuwa. Wal muqimis salati, da masu tsaye da sallah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, da waɗanda suke ainihin ciyar da abin da muka azurta su da shi, suna ba da zakka na wajibi, suna kuma yin sadaka na nafila. tunda zana ta daga min hannu ban tsaya ba yawa za mu tsaya ne insha Allah sai Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya abinda muka fada na daidai Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya mana afwa akwai sako da na manta guda daya akwai wanda muka karanta abinan din shi kwanaki wanda yake da yaya guda hudu mata yace musu addu'a Allah ba su mazaje na gari ta ko wanda ya fito ya same ni yace da wannan bawan Allah shi yana so hada su da shi idan Allah yayi to sai ayi Allahumma amin to idan ya ji wannan sakon ya nemi ɗaya daga cikin ko mun ko ƴan media ko su mala da mu insha Allah sai a tattauna assalamu alaikum wa rahmatullah